Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litini 28 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa. Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin daukar matakan da ba a taba ganin irinsa ba na bayar da tallafin kudaden sayen makamai ga kasar Ukraine. A jiya Lahadi ne zanga-zanga kan mamayar Ukraine da Russia ta yi a babban birnin Tai ta shiga kwana na biyu.
To, kanin labarai kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ranar 25 ga watan Fabrairu baɗi za a yi zaben shugaban kasa, har ma na kusa da Buhari, na cewa
mun sani mu ɗan jami'a mun san baya shi yanzu fatan shi da fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo rana da zai mika mulki da sabon zababben shugaban ƙasar Najeriya.
Za a ji ƙarin bayani kan kashe-kashen da 'yan ta'addar daji suka yi a birnin Gwarin jihar Kaduna, Najeriya.
Mutanen nan suka yi ta barin wuta, suka kashe na kashewa mutane shida, a take suka mutu.
Sannan za a ji rigimar da ta barke tsakanin gwamnatin jihar Delta ta kudancin Najeriya da Fulani makiyaya.
Cewa aka yi sun mai saniya da gani shi za yana yawo da ita zai kama shi a ci zaben shi 100,000 ko wace saniya, kuma mai saniya a kama shi a ci shi 500,000.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa, biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da ake yi, kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa Rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi. Ya kamata Amurkawa su gaggauta barin kasar Rasha ta hanyoyin sufuri na kasuwa da ake yi da su a yanzu, kamar yadda wata sanarwa ta tsaro ta faɗa a jiya Lahadi 27 ga watan Fabrairu a shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka a Moscow. Sanarwar ta kuma yi kira ga Amurkawa da su yi tunanin wasu hanyoyin da ba sai sun dogara da shirin gwamnatin Amurka na kwashe su ba. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ita ce babbar tozarci da aka taɓa yi wa ƙasashen Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu, wanda zai ƙaddamar da gagarumin ramuwar gayya daga ƙasashen Turan tare da sanya takunkumai daga Amurka da gwamnatocin Turai ga bankunan Rasha da kuma cibiyoyin kasuwanci. Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin ɗaukar matakan da ba a taɓa ganin irinsa ba na bayar da tallafin kuɗaɗen sayen makamai ga ƙasar Ukraine. Jami'an Tarayyar Turan sun ce a ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da kungiyar ta yi shelar ƙaƙaba jerin sabbin takunkumai a matsayin martani ga mamayar Ukraine da Rasha ta yi. A ƙarƙashin shirin Tarayyar Turan na ba da kuɗaɗen sayen makami, za a yi amfani da miliyoyin euro wajen sayen makaman yaƙi na sama da tankoki, alburusai da kuma kayayyakin soji saboda dakarun sojin Ukraine. Sauran abubuwan sun hada da man fetur, kayan kariya, hulunan kwano da kuma kayayyakin agajin gaggawa. A karon farko, kungiyar Tarayyar Turai za ta ba da kudaden saye da kuma aikawa da makamai da wasu kayayyaki zuwa ga kasar da aka kai wa hari, abinda shugaban hukumar Turai Ursula von der Leyen yace kenan game da sayen makaman da ya kira da wani abu da zai kawo canji. Von der Leyen yana tsammanin shugabannin Tarayyar Turan za su amince da matakan tare da wasu mahimman batutuwa da ya hada da haramta yada labarai ta Kremlin RT da Sputnik, rufe sararin sarmaniyar Turai ga jiragen Rasha da kuma sanya takunkumi wa Belarus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne zanga-zanga kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi a babban birnin Tai ta shiga kwana na biyu, inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa lambunan shakatawa na Lumpini da Benchakiti a Bangkok. Wani Indiyaniyan kasar Ukraine, Alexandra Polyanu, da ya yi shekaru 6 yana zaune a kasar Thailand, ya bi jirgin sama daga tsibirin Phuket domin ya halarci zanga-zangar. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan ne kadai abin da za mu iya yi daga kasar waje don nuna goyon bayanmu. Ya nuna cewa kowa ya fahimci abin da ke faruwa a Ukraine da jama'ar Ukraine suna samun goyon baya. Sophie, wata malamar fasaha ƴar Ukraine wacce bata bayyana sunan mahaifinta ba, ta ce ƴan uwanta a Ukraine suna jin jiki.
To, an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar zaɓe ta ayyana 27 ga watan Fabrairun baɗi a zaman ranar zaɓen shugaban ƙasa da na gwamnonin jihohi. Nasiru Adamu Ilikaya, gare ka.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya sanar da ranar 25 ga Fabrairun baɗi don zaben shugaban ƙasa da gwamnoni, bayan amincewa da dokar zabe da ta jinkirta sanarwar. Kuma hakan ya kawo ƙarshen muhawarar shin dokar za ta iya aiki a zaman shekara ɗaya zuwa ranar zaben ko ranar mika mulki ne a 29 ga Mayun baɗin. Shugabar kwamitin zabe ta Majalisar Wakilai Aishatu Jibir Duku da ke kan gaba ganawa da shugaba Buhari wajen rantsabanu kan dokar ta ce shugaban na jiran lokacin mika mulki ne ga shugaba na gaba in Allah ya kai rai.
Mun sani mu ƴan jami'a mun san baya shi yanzu fatan shi da fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo rana da zai mika mulki ga sabon zababben shugaban ƙasar Najeriya.
Mafi girman mukami a APC a gwamnatance da ake tallatawa don yi wa jam'iyyar takara shine mataimakin shugaba Yemi Osinbajo da masu yada manufarsa suka bude babban ofishi a Abuja don fara sharar fage. Matashi baban gidan Malabo na kan gaba masu ra'ayin Osinbajo zai iya samun karbuwa a bangarorin Najeriya.
Wannan dalili yana daga cikin abubuwan da na farko ya fara sa muka ga ya dace cewa idan Buhari ya gama a duba a gani a gaccecenta da irin biyayya irin nasa da kwazo a wannan gwamnatin, na ganin cewa an yi implementing duk wasu al'aura da aka dauka a wannan jam'iyya din, tunda kaga ai dama ticket din ba na mutum ɗaya bane. Kuma muna da yakinin cewa a yanzu a yanda kasar take ciki muna bukatar mutum ne irin sa, saboda yana mu'amala da zamani. A yanzu da nake ma magana, Najeriya tana bukatar mutum ne irin Professor Yemi Osinbajo, shine gaskiyar magana.
A gefen babban jam'iyyar Adawa PDP su ma masu irin wannan campaign na karfafa cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne zai iya tasirin dawo da PDP fadar Aso Rock. Jagoran yada manufar mai taken Atiku Rescue Nigeria Alhaji Aminu Bala ya ce ko a zaben 2019 Atiku ya tabbatar da jajircewa kan kare muradun 'yan Adawa.
Maganar cancanta ne, kuma yanzu maganar kasar ma tana neman wargajewa. Saboda haka ma'ana ma tunanin yanda za a haɗa kan ƙasa, ba maganar wai shekarunka nawa bane, ba yi gwamnoni ba yara suna fitowa za ka gansa a EFCC.
Atiku Abubakar ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa, ya yi abubuwa da yawa a ƙasar nan, ya sha gwada neman takarar shugabancin nan, ko da ya tsaya ba wani bakon abu ne ga 'yan Najeriya.
To, amma idan ka duba tarihin Amerika ma da aka shekarar 200 ana yin demokaradiyya, Abraham Lincoln sau nawa ya tsaya, shi Buharin da yake kai yanzu sau nawa ya tsaya, har kuka yi.
Masana siyasa na cewa bayan babban taron APC a watan gobe za a samu ƙarin manyan 'yan siyasa da za su kafa jam'iyya ta uku mafi ƙarfi da sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya shimfiɗa wa tabarma. Nasiru Adamu Ilikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi ne Taliban ta kare wani aikin bincike na gida-gida a ciki da wajen Kabul, wanda ake takaddama a kai. Suna ikirarin cewa sun yi ne da nufin kamen 'yan ta'adda da kuma raba Kabul, babban birnin kasar, da makamai. Zabihullah Mujahid, babban kakakin gwamnatin Taliban, ya ba da sanarwa cewa ba za su sake yarda da kwashe 'yan Afghanistan ba har sai an inganta halin waɗanda aka kai su ƙasashen ƙetare da suke ciki. Aikin binciken da aka yi a ranar Juma'a da ta gabata ya mayar da hankali ne ga gidajen jama'a da sauran lardunan da suke kusa, inda ya sanya firgici da ɓacin rai tsakanin mazauna wuraren. Gwamnar jihar New York Kathy Hochul ta ba da sanarwa a jiya Lahadi cewa za a dage dokar buƙatar sanya takunkumin rufe fuska a makarantu a ranar 2 ga watan Maris. A wani taro da aka yi a Albany, 'yar jam'iyyar Democrat ɗin ta ambato raguwar kamuwa da cutar COVID-19 da faɗakarwa daga cibiyoyin daƙile yaɗuwar cututtuka da rigakafi. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar Laraba kuma za ta shafi yara 'yan shekara 2 zuwa sama a wuraren lura da yara. Jihar New York tana da yara 'yan makaranta miliyan 2,700 da kusan miliyan 1 a garuruwan New York.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kadawa Najeriya, inda 'yan ta'addar daji suka sake kashe-kashe a ƙarshen mako a yankin birnin Gwari na jihar Kaduna, musamman ma a unguwannin Bula, Dan Fullo da Injinga, inda suka kashe mutane akalla 7. Isa Lawan Ikara gare ka.
Dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Abdullahi Idris ya ce yankin da 'yan bindigan suka kai wannan hari ya dade yana bada kuɗin fansa ko neman sasanci domin neman tsira.
Shekara 2 kenan a jere ana samun wannan matsaloli, inda duk lokacin dalibai za su je Kaduna domin rijistar jam akan tare wasu a harbe su a raunata su, wasu a kashe su, wasu kuma a garkuwa da su. To wannan shine babban kalubale har aka sami wannan hari da aka harbi wannan dalibi, sannan kuma waɗansu suka ji raunuka a daidai Manini kusa da Kuraga da ke kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna. Dangane da harin da aka kai a waɗannan ƙauyaku, waɗannan mahara akan babura fiye da 50, kuma kowane akwai goyon mutane 2 sun kai farmaki ne da rana gab da lokacin da ake shirye-shiryen zuwa sallar Juma'a. Mutanen nan suka yi ta barin wuta suka kashe na kashewa mutane 6 a take suka mutu, sannan da safiyar Asabar mutum guda ya mutu, 2 aka sallama, 1 kuma aka yi mashi aiki aka cire wato harsashin da ke jikin shi. A wannan abu ya faru ne a wannan yanki na kasar Randagi da ke yammacin birnin Gwari, inda waɗannan mahara sun daɗe suna tatsar waɗannan mutane suna karɓan kuɗaɗe a matsayin kuɗin sasanci ko kuma kuɗaɗe wanda suke karɓa kafin ma a shiga a yi girbin amfanin gona ko kuma a yi shuka.
Yanzu haka dai ɗalibin da 'yan bindigan suka harba na kwance a asibiti, sai dai duk da haka kuma ya bayyana abin da ya faru.
Saboda rashin santa mun kama hanya za mu wuce sai barayi suka gudu mun da suka harbe mu, saboda rashin santan yin rijistan jam su dole samun jini Kaduna.
Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ba ta ce komai game da wannan hari ba. Sai dai ko a makon jiya kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya bayyana kokarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi game da kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar baki daya.
Na farko, idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja, akwai runduna ta shelkwatan tsaro gaba daya wanda aka masu lakabin Operation Thunder Strike. A nan yankin birnin Gwari kuma akwai Operation Hadarin Daji, Operation Wild Punch, bugu da ƙari kuma akwai runduna ta musamman ta sojan sama, wato 271 Detachment da suke nan birnin Gwari. To amma bai yiwuwa a samu jami'an tsaro kuma a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a jifaɗin jihar Kaduna.
Dama dai hararen 'yan bindiga a yankin birnin Gwari ya tashi garuruwa da dama tun a shekarar bara. Kodake dai gwamnati na cewa kuma ta ɗauki sabbin matakai wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, har yanzu muna a Najeriya, inda aka shiga rigima tsakanin gwamnatin jihar Delta da Fulani makiyaya akan batun tsaro da kuma kiwo, wanda ya kai ga barazanar cin tarar duk wani bafulatanin da aka kama yana kiwo bayan cikar wa'adi. Lamida Abakar gare ka.
Fulanin dai sun share shekaru da dama suna gudanar da harkokin kiyon dabbobin nasu a jihar ta Delta. To sai dai kuma daga bisani gwamnatin jihar ta Delta ta bullo da wani tsari na neman raba su da wuraren kiyon su. Wannan lamarin dai ya sa makiyaya cikin wani mawuyacin hali da hana musu walwala a cikin jihar ta Delta, kamar yadda shugaban kungiyar Miyetti Allah ta jihar Alhaji Musa Daru ke cewa.
Ga maka firgice muke gabaɗa, an firgita don abun in aka zo aka fara rikici zai janyo yan kasa da bata gari za su dauki wannan daman, don abu ne wanda dama suna shiga daji su kashe masu shanu da doka kenan. Ma ballan sana'a zuwa ce hukuma ce ta basu isko su je su kamo masu shanu, cewa kai duk mai sani har aka ganin shi za yana yawo da ita zai kama shi a ci da shi 100,000 kowace saniya, kuma mai shanun a kama shi a ci shi 500,000 in ya ki zuwa gangan shanun gaba daya kama sun zama na gwamnati a sayar da su. Kuma ba ji dadi ba, kuma muna tsoro kar abun wasu dauki doka a hannunsu zama mana matsala.
A ƙarshen watan Fabrairu na wannan shekarar da muke ciki ta 2022 ne wa'adin da gwamnatin jihar ta Delta ta baiwa Fulani ke shirin cika, shi ma wani Bafulatani dake da suna Idris Abubakar, ga abin da yake cewa.
Yanzu ana zama ƴan ƙasa, mun zama ƴan ƙasa tunda bamu da wayo, domin ne muka yi gidaje muka yi jikoki. Kana kira mu a zauna tare, za kira mu mitin, aka karanta mana cewa gwamna ya sa hannu baya son kiwo yawo tayawata da dukiyoyin Fulani baya so. To shi ne abun ya tsorata mu har kan muka ga suna so su hada mu tashin hankali da ƴan ƙasa ainihin masu gonaki kenan wajen da muke yawata da dukiyoyin mu a ƙasan Delta dai gaba ɗayanta. Ba su da wani dajin da za a ce wannan daji a da wajen da aka ba Fulani su je su tsare shanu su babu daji.
Gwamnatin jihar ta Delta ta ce rayuka da dama sun salwanta tare da dimbin dukiyoyi a sakamakon rikicin Fulani da manoma, dalilin da ya sa gwamnatin jihar ta Delta ta dauki wannan mataki domin lalabo mafita. Alhaji Mutar Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar ta Delta shawara kan baki a jihar ta Delta.
Maganan da ake yi ta bangaren Fulani an kashe mutane da yawa, ta bangaren manoma an kashe mutane da yawa. To dole ta kawo wannan ne a samu matsala, ba wai an ce za a kori Fulani ba, a'a, su duba in akwai inda za a ba su ƴan ƙasa, za a ba su gwamnati za ta sa baki a ba su cigaba da harkokin su. Maganan dokokin jiha sun riga sun zartar da ƙudurin doka, an kira Fulani an zauna da su. Abinda ake nufi a samu matsala mai kyau tsakanin su, bangaren masu noma a daina bata musu gonakin su, su kuma Fulani a bangaren su a daina kashe su, a samu zaman lafiya. Ka nemo shanu kayo kan titi da su, ka tabbata cewa gurin nan ba a shiga da shanu, ka shiga ana iya maka haraji.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a salamu alaikum. Masu bin wannan shirin ciki da gaskiya barkan mu dawowa wani sabon shirin da kan bukadin waɗanda aka take wa haƙƙi. Yaƙi da cin hanci da rashawa, nemo marayu haƙƙin su, da ma sauran lamarin da suka shafi tabbatar da kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun wata baiwar Allah mai suna Lantana, wadda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfili Hashin Gumel. A yau shirin zai shiga yankin Mai ne dake karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa, inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa mai suna Umar Ibrahim sarkin fawon Mai ne da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba, don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake yi mata. Don haka ta nemi a sauwaƙe mata ta hanyar ƙuli'i, wato ta biya mijin ladan abin da ya kashe na auren. Lantana ta bada labarin Umar Ibrahim Mahauci ya kai ƙararta ofishin 'yan sanda na Mai ne, inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira Bidas ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai sai lallai ta koma gidan mijinta, kuma ta janye ƙarar ta shigar don neman a ba ta takarda. Mun ji ta bakin Lantana da mijin nata, wanda ya jajirce sai matarsa ta dawo gidansa duk da yana zarginta tana taɓin hankali. Lantana Jira ce yanzu haka Umar Mahauci da dan sanda Bidar sai daurewa baya. Na yawo da adda yana barazana ga Lantana da wanda yake ganin su ne ke mara mata baya.
Sunana Lantana.
Lantana wa?
Lantana Isiyaka.
To, Lantana ba ni labari mana menene ainihin ya faru? Menene ainihin matsalar da ya faru?
Matsalan da ya faru shine ni dai ban san komai ba. A ranar Laraba sai aka ce ana neman extortion din maye ne. Sai muka zo, da muka zo sai muka samu polisa biyu da mota. Suka zo sai ɗayan din daga ciki sai yana cewa zai ci ubana idan ban faɗa gaskiya ba. Wa yake bani kuɗi ina shari'a da mijina? Nace ba wanda yake bani. Yace mama na take bani ne? Nace a'a. Yace me sana'a na? Nace kalan shinkafa nake. Yace nayi noman shinkafa ne? Nace a'a. Sai muka shiga mota da ni da Hassatu da Haruna da Awwalu. Sai aka kawo mu da aka kawo mu sai aka rufe Awwalu da Haruna. Sai ni da Hassatu kuma
ina zuwa su shi Awwalu da Haruna. Menene tsakaninku? Akwai wata dangantaka ne tsakaninku?
Ba dangantaka komai. Shi Haruna akan yana saida ma mama na kifi sai ya ce wai ai akan mama na ta hada ni da Haruna din muna tare da Haruna.
Shi wa yake ga miki wannan magana?
Shi mai gidan nawa.
Na'am na'am. To cigaba cigaba.
To da aka kawo mu sai aka da aka rufe wannan din sai mu kuma aka samu ni da Hassatu muka cire hijaban mu. Sai aka faka mu wani gefe muka zazzauna. Daga baya sai shi Umaru din ya kira Bidas din a cikin daki suka gama maganganun da za su
yi. Shi waye Umaru? Waye Bidas?
Umaru mai gidan nawa.
Yawa, to shi kuma Bidas waye ne?
Polis din da yake ke ne.
To cigaba cigaba.
To sai aka kira Hassatu taje da taje aka yi mata tambayoyin da za a yi mata. Ni ban san ko me aka tambaye ta ba. Sai aka kira ni. An kira ni zuwan da zan yi kami in shiga cikin daki ma ya saukar min da mari daya ya sake saukar da daya sai ya ce dan buru. Sai na faɗi wanda yake bani kuɗi ina shari'a da mijina.
Eh wato dan tsaya. Shi waye ya mare kin nan?
Shi Bidas din.
Na'am na'am.
Shi ya mare ni. Sai na ce ni ba wanda yake bani kuɗi. Sai ya cire takalmin kafan sai ya mare ni. Ya sake ya mare ni, ya sake ya mare ni, ya sake ya mare ni. Mari huɗu ya min da takalmi. Mari biyu da hannunsa. Ya sake ya ɗaga wani sanda na kusa da shi ya buge ni a hannu da sandan din so biyu. Sannan ya sake ya dake ni a bayana so biyu da sandan din. To shi ne ya ce sai wani babbansu ya zo. To da polis din ya zo babbansu din. Sai ya ce ina yan maye ne? Sai muka zo, da muka zo sai muka mai da jawabai. Sai ya ce to ai wannan ba abun da zaka kawo wurin mu bane. Zaka koma can tsakaninka da matarka ne za ku je ku karasa. Wannan matsalolin ku tsakaninku ne na auratewa. Ya zaka yi ka sa wa'annan ciki? Sai an ka sallame mu shikenan mun kai gida. Mun yo gida kan hanya sai yana bin mu da yana holo yana holo. Sai na ce jika ba ka sa an dake ni ba, an dake ni zan koma gidanka. Ka kawo ni an yi min horo zan koma gidanka. Sai ya ce shi dama abun da duk yake yi ba so na yake yi na in koma gidansa ba. Ai ko da ya ce yana so na ma ai za a sa in kashe shi. Shi ba so na yake yi ba, ba zai sake ni ba ballantana har in yi aure. Sai na ni kuma na ce ta Allah ba tashi ba. Shikenan sai muka rabu da
kawan Lantana mai suna Hafsatu da lauyanta da ma hukumar ƴan sanda sun bayyana bangaren su kan abin da ya faru.
Suna Hafsatu.
To a cikin jawabai da muka dauka mun samu labari ta yi kira sunanki cikin wannan magana. Ya aka yi kika shigo cikin wannan shari'ar ke?
To mun zo mun samu motar ƴan sanda yana jiran mu. Kawai da muka zo aka ce mana mu shiga. Muka shiga aka kawo mu nan headquarter. Da aka kawo mu da aka kawo mu nan din jimeta a headquarter din. Sai aka kulle yayuna su biyu. Ni kuma da ni da ita ba a kulle mu ba har an sa mana hand sanitizer hannun mu akan za a rufe mu. An sa mun cirgelin mu da takalmin mu sai aka nuna mana benci aka ce mu je mu zauna kuma an rubuta sunan mu akan za a rufe mu. To ba a rufe mu ba ko sun fasa ne ko ya suka gani ne sai ba su rufe mu ba. Ya jima shi Umaru jikan da yasa aka dauke ni aka kai ni. Sun dade a daki da shi da Bidas. Police suna magana. Da suka gama magana sai Bidas din ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce min kinga duk rashin mutuncin da nake yi. Ban zagayo kanki ba ko nace masa. Ya ce to ni da kika gani ina da zafi. amma kuma ina da sauƙin kai, zan biki a ruwan sanyi idan kin bini a ruwan sanyi. Sai nace masa to shikenan, waye yake ba ma lanta na kuɗi take shari'a da mijinka a kotu? Nace masa wallahi ni ba sani ba, ki gaya mini gaskiya. Nace masa wallahi ban sani ba, waye yayi mata hanya ya kawo ta nan kotun nan na Jibedo? Nace mishi ni wallahi tallahi ban sani ba. Yace sam, ai na sani, na gaya masa idan ban ga masa ba akwai sin na mata zai sa a kulle ni. Nace wallahi tallahi ni ban sani ba, ban ma san wani police ba da zan mata hanya an kai ta gaban police balle har alkali, police ma ni ban sani ba balle alkali. Nace kuma ni a cikin garin nan aka haife ni a Jimeta, amma wallahi ni ban taba zuwa station ba, gaban mai anguwa ma ba a taba kai ni ba, in ba yau da shi Umaru ya sa aka dauko ni aka kawo ni station ba, ni ban taba sa kafa na a station ba balle har na san wani alkali. Yace na sani. Nace wallahi tallahi ni ban sani ba, ni ba yar uwanta bane balle ta gaya min sirrinta, ba ta gaya min sirrinta. Ɗiba ruwa yake hada ni da ita, ko kuma zan je jeji ita ce, shi ma in na je in ban je ba tana zuwa ɗiban ruwa ma haka, kullum tana zuwa ɗiban ruwanta, ko ban je ba za ta je ta ɗiban ruwanta, ban taɓa zuwa gidansu. Nace ki fito mu je waje kaza ba, ita ma haka ba ta biya ni, hanya ne kawai idan ya haɗa mu. Nace amma ya kira ta ya tambaye ta, kila akwai wanda mata hanya, amma ni kam wallahi tallahi ban yi mata hanya.
Wato wannan dai dalili shi ya kawo ki cikin wannan kira?
Wannan dalili shi ya kawo ni ciki. Aka kira ta, da aka kira ta police din ya daddake ta a gaban ido na, duk abin da dai mata suka ya daddake ta. Sannan da babban su ya zo ya tambaye mu, gashi aka kira mu, da aka kira mu aka yi mana tambayoyi muka fafadi gashi, sai babban nasu ya ce ya koma kotu inda matansa ta yi karanta, su je can su yi kis nasu, ya daina jaye-jaye mutane a cikin wannan tsakanin shi da matarsa ce.
Kafin mu kawo muku ta bakin mijin lantana da kuma martanin hukumar 'yan sanda ta bakin kakakinta, lauyan da ke bibiyar haƙƙin lantana ya yi mana ƙarin haske kan ainihin abin da ya faru.
Sunana Barisa Abubakar Zubair Colonel. Kuma case da ta kai kara shi ne rashin ciyarwa da zage-zage iyaye da dai sauran waɗansu. So kotun sai ta zo ta yanka hukunci akan cewa ta koma gidan mijinta. Daga nan sai ta ɗaukaka kara zuwa nan Yola. Sai suka kira ni daga Maine akan cewa ai wannan ta je Yola ta dawo ba ta da lafiya. Nace a sun zo Yola ne, sun zo a gurinsu, ai police sun zo sun kama su. Sai na buga police na Maine, sai suka turo mi suka ce su ba su suka kama su ba, daga headquarters ne an zo an kama su. Can aka turo mi number inspector din bidas din. Sai na kira shi misali karfe 7, nace masa wane me ya shigar da ku, ku police ne, wannan civil matter me ya shigar da ku a cikin wannan magana, ko ita wannan din ta yi wani laifi da ya sa a kama ta? Sai ce mini duk abin da za mu yi mu yi, su sun yi aikin su kuma sun gamsu.
Masu sauraro, ku tare mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan takaddama a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya, inda za mu ji daga bakin wanda ake zargi, wato mijin lantana, don jin nashi bangaren labarin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma wakilinmu Lado Salisu M. Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi da Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a taƙaice.
A jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa, biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da aka yi, kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa Rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato kenan karfe 7 agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da shi kuma Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu Kelvin, ni Ibrahim Kalmashi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.